daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alod da kuma niyyar dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe 8 agogon Najeriya kamaru da Chad da Niger 7 na safe a Ghana Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa daga nan gundumar Columbia domin gabatar muku da wannan shiri
babu shakka kai dai ka dade a nan Amurka ka kuma san kalubalai da bakakken fata suke fuskanta ko da yake an ci gaba
Gires Alheri Abdu daga dandalin taron kungiyar yan jarida bakar fata ta Amurka na bana da aka yi a birnin New Orleans. Salihu Garba yana tafi da shirin da rashin tayi akan bar arha. Sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Amma da farko ku gyara zama ku fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wasu yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare kuma da raunata wasu 8. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya faɗi yau Litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul dake Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi dan take da babu ni wanda ya dau alhakin kai harin wannan kasar ta yammacin Afirka wadda ba ta da bakin gaba wato daga sashin arewa ta iyaka da kasar Mali kasar da ta dade tana fama da masu tsoron ra'ayin addini a watan Janairun shekara 2016 wani harin da aka kai wani hotel din Alatu da kuma wani wurin shan shayi dake kusa da babban birnin kasar yayi sanadin mutuwar mutane 30 kungiyar al-Qaida shiyar Maghrib ta yi kirarin kai harin
magoya bayan shugaban adawar Kenya Raila Odinga kalla wajen 1000 ne suka tare daura da hanyar jirgin kasa dake unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi babban birnin kasar a jiya Lahadi don sauraron jawabin sa bayan galabar da abokin karawar Sahur Kenya ta yi a zazzafan zaben shugaban kasa da aka yi a kwanan nan to amma Odinga da sauran membobin kungiyar gamayyar su da ake cewa NASA ta kaice sun ce sace nasarar aka yi daga wurin su matsayin da suka yi ta jaddadawa kenan ga magoya bayan su dake cike da zakuwa mun zo nan ne don mu ce ku yi hakuri da abin da ya faru a nan wurin jiya da kuma wancan ranar a cewar Odinga wannan ya kara wanda ya kara da cewa suna so su sace nasarar mu sannan kuma sun so su kashe jama'ar mu wannan shi ake kira rashin bin doka to sai dai mai magana da yawun shugaban kasar Kenya Mansua Espiso ya kareta wannan zarge-zargen yana cewa shugaban kasa ya ci wannan zabe kiri-kiri masu saka ido daga gida da waje duk sun tabbatar da hakan a cewar Espiso ya kara da cewa sahihan kalamai sun yi ta fitowa kama daga mutane irin su John Kerry daga Amurka da kuma shugaban Mbeki na Afrika ta Kudu waɗanda duk ke cewa an yi shi cikin gaskiya kuma ina ganin ai mu kasa ce mai bin tafarkin demokradiya muna da tsari irin na demokradiya kuma a bayyane take cewa muna da tsarin doka wanda za mu shawarci duk wanda yake da korafi ya bi
Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata kasar Latin Amurka da za ta amince da daukan duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela kuma a cewar sa bai kamata ma a fara wannan tunanin ba Santos ya kira taron manema labarai na hadin gwiwa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence dake ziyarar aiki a kasar sa Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi ranar Juma'a cewa ba zai kauda yuwar amfani da matakin soji don taimakawa da maida tsarin demokradiya a Venezuela ba. Da ya juya kan matakin soji da Amurka ta taba daukawa a fadin Latin Amurka sama da karni guda da ya gabata, sai Santos ya ce babu wani shugaban kasar Latin Amurka da ke sha'awar irin wancan shirman da ya sake wakana. Ya ce dole ne abu hanyar lalama wajen maido da demokradiya a Venezuela yana mai bayyana nahiyar Amurka da nahiyar zaman lafiya wanda ya kamata mu tabbatar da dorewar hakan Kasar Venezuela ta bayyana barazanar Donald Trump din da wuce makadi da rawa ko kuma ganganci.
To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro wato Mark McMaster ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifikon farar fata a Charlottesville jihar Virginia ya cimma abin da za a kira ta'addanci. A wata hira da gidan talabijin na ABC McMaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cikirindon masu zanga-zangar kishiyar tsayar a ranar Asabar inda har Heather Haya yar shekaru 32 da haihuwa ta mutu a matsayin abin da ya kira wani mummunan laifi wanda mai yiwuwa tsana ce ta janyo shi. Haka zalika wasu mutane 19 kuma sun samu raunuka sannan wasu ƴan sandan jihar ta Virginia waɗanda ke sa ido kan gangamin daga ta sama sun mutu a wani hadarin jirgin saman su. Jiya Ladi fadar shugaban Amurka ta White House ta kare matsayin shugaba Trump game da wannan mummunan tashin hankalin da ya auku a Virginia saboda sukar sa cewa bai fito fili yayi Allah wadai da masu tsauraran ra'ayi a fifita farar fatan ba. Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla a ƙarshen mako ne aka kammala taron kungiyar ƴan jarida bakar fata ta Amurka da aka yi a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana a kudancin Amurka. Na fara ne da tambayar abokiyar aiki Grace Alheri Abdu ko me yasa ƴan jarida bakar fatan Amurka kafa ta su jam'iyya duk da cewa ana kallon Amurka zaman ƙasa wacce ta ci gaba ta kowane fanni.
Babu shakka kai dai ka daɗe a nan Amurka ka kuma san ƙalubalai da baƙaƙen fata suke fuskanta ko da yake an ci gaba kamar yadda ka faɗa kuma babu shakka zamani ya kawo ba dai suna fuskantar irin wariya yadda aka sani a zamanin wariyar launin fata ba amma duk da haka suna fuskantar wannan ƙalubala babu a gaskiya. Sun nuna cewa abin da suka yi kamar yadda suke faɗa wannan taron ne ya ƙarfafa mata domin waɗansu ma akasari ma abin da ake yi abin da wannan taron duk cibiyoyin sadarwa kafofin sadarwa da suka zo wannan taron sun zo ne da nuna cewa su kamfanoni ne waɗanda suke ba da dama ga kowa musamman ba tare da nuna wariyar launin fata ba musamman. To galibin waɗanda suka zo a wannan taron sun zo da guraben ayyuka da kuma akwai mutanen ba da sukan samu aiki ta dalilin taro irin haka akwai da dama kuma da suna aiki a waɗansu cibiyoyi wannan takan kasance dama da suke samu su koma waɗansu tashoshi da suke sha'awar yin aiki waɗanda ba lallai da sun san akwai waɗannan guraben ba. Akwai wanda na yi hira da shi ya nuna cewa yana aiki ne a tasha kaza a jiha kaza amma wannan tasha yake sha'awar yin aiki amma yana so ya yi aiki ne a wuri kaza to ya zo wannan dandali. To da dama ba sa ma sanin akwai guraben ayyuka sai sun zo taro irin haka a waɗansu wurare. To ina tsammani ma waɗansu sukan ƙirƙiro guraben nan ko kuma sukan bari ba za su sanar da waɗannan guraba ba sai an zo taro irin haka domin ya nuna cewa suna ba da dama ga kowa ba tare da kula da bambancin launin fata ba musamman.
To kin yi ambaci cewa baki daga ma wajen Amurka kamar kasashen Afirka Najeriya da wasu kasashe suna halarta wannan taro su kuma menene ribar zuwan su?
To ribar zuwan su wannan taro shine ka sani cewa ko da yake suka halarci wannan taron dokar ƙasa bata bada izinin a ɗauki mutum wato kamar su dinnan da suka zo da takardar visa ta ɗan yawon buɗe ido ko ba su da izinin su yi aiki a wannan ƙasa in ba sun samu aiki ba ne kai tsaye. To wannan yakan zama damar da za su tallata kansu domin kamar yadda na ce idan ka cika takarda daga intanet ta halatta wannan taron aka yi rajista kenan ba za su rubuta maka takarda tabbatar da yin rajista ka da kuma ƙarfafa maka gwiwa cewa kada ka mance ka taho da takardun da za su bayyana ƙwarewa da kake da su da kuma katuna waɗanda ake kira business card katunan aiki da zaka iya rarrabawa mutane domin tallata kanka to akan yi irin haka kamar yadda na faɗa kowanne zauri kaje zaka je ka tarar da mutane kai har layi ake kamar da yadda ka san zaka rubuta application kaje interview abinda yawa kana kenan a wurin nan
menene nasarar da aka samu na wannan taro
bara an hada hannu ne da yan jarida masu Spaniyawa kenan da kungiyar yan jarida bakaken fata akai taron bara to amma wannan kungiyar yan jarida bakaken fata ita kadai ce tai wannan taron amma aka sami halartar yan jarida irin da ba a taba gani ba tunda aka kafa wannan kungiya sama da shekaru 40 da suka shige ayi abana kawai abana yan jarida da suka halarci wannan taron 3,300 da kari kuma ba yan jarida abinda ya bani sha'awa da kuma karfafa gwiwa shine ba yan jarida bakaken fata yan Amurkawa ne kadai suka halarci taron ba na gamu da yan Najeriya da dama yan jarida da suka halarci taron akwai ma wani dan kasar Senegal da shi banda ma zuwa wannan taro kowace shekara da yake yayi fice a wannan kungiya ya rubuta littafi da yana daya daga cikin littattafan da ake sayarwa a dandalin sai da littattafan bakaken fata da suka yi fice a wannan kungiya
abokiyar aiki Grace Alheri Abdu aka ji daga birnin New Orleans za mu kawo muku shirin da rashin tayi nan da ɗan mintoci kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefen kida koma aiki ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka nan Washington DC a cikin shirin da rashin tayya wannan mako za ku ji batu kan kudin ruwa da harkar kasuwanci ai sauraro lafiya
kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau
jama'a barka da hantsi barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi filin da ke fadakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau zamu duba yawan kudin ruwan da yan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki wakilin murar Amurka dake Abuja Madina Dauda ta yi fira da masana akan wannan batun Madina fili gareki
a yau ina tare da manyan baki akwai Dr. Obadiah mai lafiya tsohon mataimakin shugaban bankin Najeriya da kuma mai nazari akan harkan kudade Malam Yusha'u Aliyu su ne baki na a yau ina muku maraba da zuwa
barkamu da warhaka malama
barkamu da wannan lokaci akwai wasu kalamai da suka dan shige min duhu ne kaina mai gabatarwar wanda ake cewa single digit rate da yau nake tare da kwararru da zasu iya mana nazarin menene ma'anan single digit rate Bari mu fara da kai Dr. Obadaya. In aka ce single digit rate, me kenan ake nufi a harkan kuɗi?
Eh, wato abin da ake nufi cewon shine duk riban da za a caje akan kuɗin da ake bawa ko kuɗin banki ko kuɗin Central Bank, kada a wuce wannan charge din da za a caje mutum kar ya kai 10% shine single digit. Ko kuma ya a ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zuwa 9. Amma ya kai 10 wato ya zama double digit kenan. Eh, single digit shine kar a caje mutum ya wuce 9% shine single digit.
Wato daga guda 1 har zuwa 9 shine single digit rate.
Shine single digit.
To Yushau, in aka ce single digit rate, kada a caje mutum fiye da haka. A wayannan harkan kuɗi ne ake iya cajin mutum single digit rate?
To ya danganta da wato activity, yanda harkokin kuɗin ke gudana da kuma kasuwa da kuma buƙatuwan. To waɗannan abubuwa suke sa idan ƙarancin su yayi yawa a kasuwa kuma ana buƙatan yayi yawa, to sai kiga ana daga rate din. Haka kuma economic activity, dan motsin tattalin arzikin ya inganta sosai, yana ta tafiya kuma ana yi ana samun riba, to dole zai ta dagawa. Shi rate din nan kamar na kuɗi haka yake, kamar rate din nan kuma inflation, dan shi wannan digo ƙasa da 10 cikin 100 shine single digit. Akwai tunani daban-daban a wajen masana akan ko a ƙasa da 10 wanne ne yafi cancanta, saboda akwai digon da za a sa wanda ba zai taimaki tattalin arzikin ƙasa ba. Haka kuma ra'ayi kuma ya bambanta akan, misali a ce akan hawan farashi, shin za a so ma a daina hawan farashi kwata-kwata ya zama zero? To kinga wannan ba tunani bai zo ba, saboda duk kasuwancin da ake ana yin sa ne domin a nemi riba, sannan kuma a taimaki tattalin arziki a kirkiri ayyukan yi.
To Dr. Obadaya, a wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu ga wanda bai sani ba, za a ce muna single digit din ne ta bangarorin kudaden shiga ko kuma ta kasafin kuɗi? Wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu?
To ni dai zan ce tattalin arzikin mu tana cikin abin da ake ce masa recession. Wato komai ya dan ja da baya, yadda ya kamata a samu cin gaba kamar mun tsaya wuri ɗaya ne, kuma har ma ana dan kamar muna dan jan da baya. Kuma akwai inflation, wato karuwan kuɗin abubuwa, duk komai kuɗi ya karu, kuma naira tana kan faɗowa daga 190 naira zuwa dala, yanzu ya kai 365.
Wato a kasuwan bayan fage kenan.
A kasuwan bayan fage kenan. To naira tana kan faduwa, kuma muna ma double digit, har abinda ake biya kan kuɗi yanzu ya kai kusa 27%. Kamar mutum ya karɓi rancin kuɗi
a banki.
A banki. To wani irin aiki ne za ka yi, wani irin kasuwanci ne za ka yi har ka samu riba wanda zai sa ka biya wannan kuɗin, kuma kana da ɗan riban da za ka ci gaba da aiki? To abubuwa sun yi wuya kwarai da gaske yanzu nan. To abinda muke cika kenan.
Yusha'u, kana ganin anya wannan hali da Dr. Obadaya ya faɗi ko zai iya taimakawa ɗan kasuwa mai ƙaramin ƙarfi?
A dole sai da tsare-tsare na gwamnati, domin dalilin da yasa ake da gwamnati kenan, idan tsare-tsaren ya zama wato ba riba, don duk abin da ake yi akwai wani masanin tattalin arziki da ake ce mishi Adam Smith, wato ya ce wai mai sai da burodi yana sai da bread ne, ba wai dan yana sai shiga aljanna ba, yana sai da bread ne domin ya samu riba da zai ci gaba da yi. Ran da ribar ta tsaya, dole ya tsaya. To abin da ya faru kenan a tattalin arzikin kasan kananan, wato micro small medium enterprises, kananan masana'antu dukkan su suna ta, wato suna ta faduwa, suna ta rufewa saboda hauhawan farashi da ke shigo cikin tattalin arzikin kasan, wanda ya shafi hauhawa kuma na rate na interest wanda yake ake bada aron kudaden. Na daya ribar da suke ne ba za su same ta ba, na biyu kuma kudaden da rate din da yake kashi 27 cikin 100, to taya zaka je karɓo kuɗaɗen? To shi yasa dole a irin Bank of Industry ko kuma ƙananan hukumomi da ke kula da ƙananan masana'antu, dole a inganta wato microfinance banks, a kuma rage waɗannan kuɗaɗe a waɗannan wurare, domin ta nan ne kaɗai irin waɗannan masana'antu za su iya samu zama a cikin kasuwanci, ba ma su samu riba wadda take kazamiya ba.
Dr. Obadaya, wai a ina ne muka samu mishkila ne a ƙasar da har muka tsinci kanmu a wannan hali na maimakon tattalin arzikin mu ya ci gaba sai ya ƙara baya yake kamar yadda ka faɗi.
Akwai abubuwa daban-daban da suka kai mu ga wannan matsalar da muke ciki. Na fari shine cuwa-cuwa, wato corruption kenan. Wannan ya zama babban abu ne da ya kawo mana kasancin da baya kwarai da gaske. Na biyun kuma shine shugabannin mu akwai wanda sai su kwashe kudin jama'a su je su sa a bankunan kasan waje a bar mu kawai da Allah ya isa. To wannan din ya kawo damuwa kwarai da gaske. Na uku kuma shine zan ce maka wa rashin ganewa ga wanda suke lura da sha'anin tattalin arziki. Ba mu samu mutane kwararrun da sun san abin da suke yi kuma suna da tausayin jama'a kuma suna da kishin kasa. Ba sa irin wannan mutane a sa su dinga lura da tattalin arziki ba. An sa dai wasu wanda kawai su dai kawai ba su samu abin da suke ciki ba. Abin da ya kawo mu inda muke kenan yanzu. Kuma of course kuɗin man fetur ya sauka ko ina. Kuma muka ɗauka duk kwankajin mu muka sa a kwando guda ɗaya. To kaga wannan ba tunani mai zurfi a wannan maganan. Duk ba abin da mun gadara sai shi man fetur ɗin. To ranan kuma da man fetur ɗin ta faɗi shikenan sai ga mun a cikin asha. Ma yanzu din ma kamar su kamfanin Volvo da sauransu suka ce daga nan zuwa shekaru 25 20 ma zan ce ba za su sake yin motoci masu man fetur ba, za su yi motoci kawai masu lantarki da battery. To me za mu yi da wannan fetur ɗin? Muna nan muna da dangana ga fetur, kuma gashi fetur ɗin zuwa nan gaba gaskiya ba zai zama komai ba. Saboda haka mu yi tunani mai zurfi, mu zama su hangin nesa, mu fara aikin yanzu, mu fara nazari yanzu a yadda za mu ware kanmu daga wannan dependence a kan man fetur.
Yusha'u, menene kenan zai zama makomar ƙasar nan a yau in aka ce ba amfani da fetur nan da ya zama shi ne kaɗai hanyoyin samun kuɗin shiga?
Eto ai kasashen Turawa ne za su cire waɗannan motoci wanda kuma suna ta dawo da shi kasashe masu tasowa. In kin kula za ki ga motocin na da yawa, sannan kuma wannan tsari ne na ci gaban tattalin arziki da kuma ci gaban kimiyya waɗanda waɗancan kasashe suke da shi. Saboda haka man fetur zai ci gaba da zama mai amfani a cikin tattalin arzikin Najeriya, saboda ba wai kawai man da ake samun mota ne ake amfani da shi ba, akwai byproducts, akwai abubuwa da dama da ake cira da kuma ake yi da kuma motocin da kuma injina da ke aikace-aikace na ci gaban tattalin arzikin kasa. Kamar kuma zan so in ƙarin haske game abin da Dr. ya faɗa, wato dole sai an samu mutane masu tausayi da kuma hikima, saboda tattalin arzikin Najeriya yana da girman da idan ka ce za ka bar mutane ba a sa tausayi a ciki ba, saboda duka kashi kusan 80 cikin 100 na mutanen ƙasan mutane da ke da ƙaramin income, wato ƙaramin kuɗaɗen shiga. To kuma in aka samu ƙasa haka, to lokacin ake buƙatar tausayin gwamnati shine za a koma a gina institution, wato hukumomi waɗanda za su ta kallon waɗannan mutane, kuma a sa mutane masu gaskiya. Kuma wani abu da ya ciye tattalin arzikin rauni sosai, babu kamar jami'ai ko dai 'yan siyasa ko kuma ma'aikata ko kuma wasu jami'an tsaro da suka ɗibi daloli wanda ake gina tattalin arziki da shi, aka fitar da shi ba ma ƙasan ba, a'a aka fitar da shi daga cikin bankuna aka maida su gonaki. To wannan yana da tasiri sosai wajen danne duk abin, duk tsare-tsaren da aka yi, saboda kullum ana kulawa da shin dala nawa ne a cikin ƙasa, kuma kuɗin ƙasa guda naira 1000 ta nawa aka yi, naira 500 guda nawa aka yi, da kuma inda suke shiga. Sannan kuma su kansu mutanen ƙasan da manyan 'yan kasuwa waɗanda ba sata suka yi ba, akwai 'yan kasuwa da mutane da dama wanda suke jin tsoron tsarin, suke ije kuɗaɗen da ya kamata a rinka juya tattalin arziki da shi, suna ije shi a gidajensu ko kuma a wasu wurare na daban ko a shaguna. Shi yasa a lokaci da dama sai ki ji an ce an yi gobara, kayan miliyan 5 ya ƙone, amma naira ta miliyan 10 ita ma ta ƙone a cikin kasuwa. To duka irin waɗannan suna cike abun da suka kawo mana matsaloli wanda ba haka yake ba a tattalin arziki. Tunda aka yi aiki ne cikin ilimi, cikin tsare-tsare, an yi kuɗaɗe kaza, an tura kuɗaɗe wuri kaza, an tura mu gona kaza, an tura mu kowa, to kowanne ana neman a san wani irin gudunmuwa ya bayar, shine za a dawo magana wato shi abin da daktar ya faɗa recession, wato a koma akan GDP, wato gudunmuwar da kowa ya bada, wanda noma ya bada, da wanda kika bada, da wanda wance ya bada, duk a har hada su shine za mu fita daga cikin kangin na recession din da muke ciki misali.
Madalla jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Solomon Abu da Chubahiro Dedene waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
A gaida malamai, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, yanzu karfe 3:25 na dare, 8:25 a Ghana, Nigeria, Niger da Kamaru, karfe 7:25 a Ghana. Ga kadan daga cikin sakon da kuka bari a kwatin sakonni.
Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Nigeria. Akamata ɗan siyasa ta Nigeria, wato misali kamar gwamnatin jihar Bauchi, a yanzu nake jin wani shiri yadda a lokacin Isa ya gudu ake da hakimai waɗanda ya nannaɗa gaba ɗaya, hakiman nan suna zaman kansu, amma da ka zo ka zama gwamnan jihar Bauchi sai ka zo ka rusa waɗannan hakimai, haddasa fitina, ka zo ka haddasa musu fitina gari a yankin su ba zaman lafiya, a dalilin hakimtakan nan tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa ba shiri ba zaman lafiya, ana nan ana ta fitina ana shari'a. Ya kamata ka daina irin wannan ƴan siyasa, shi idan ka zo ka tarar da mutane ana zaune lafiya da talakawansu a zauna lafiya, kar a ce za a yi canje-canjen hakimai ko kuma wani mukami dan wani dan siyasa kurin sai ka ɗauka ka canza shi ka kana ka ɗaura shi, wannan ba hujja ba ne. Ka san cewa yadda kai ma ka zo ka tarar da gwamnatin nan, wani ka tarar a saman ka zo ka ture shi ka hau ka zaura, to wata rana kai wa ture ka za a yi wani ya zo ya hau ya zaura. Wasu su ɗaura laifi ga alƙali, wasu su ɗaura laifi da babban sarkin ƙasan, wannan ba hujja ba ne. Kuma laifin duk yana ƙarƙashin gwamnatin jihar Bauchi. Allah Ubangiji ka kawo mana zaman lafiya a yankinmu na Arewa maso gabashin Najeriya. Ubangiji Allah ka tsaunar da ƙasashenmu na duniya lafiya. Na gode gidan rediyo muryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Gabace da kalmar kuma ta gani ta tarafa tarayyar Najeriya. Hakika ɗan takarar adawa na kasancin yare da Odinga irin matakin da ya ɗauka na cewa talakawan da suka zaɓe shi su yi zanga-zanga ko su yi yajin aiki su yi wa talakawa adalci, da ganin cewa akwai mutane da aka turo daga ƙasashen duniya suka sa ido a wannan zaɓe, kuma sun ce zaɓe an yi shi bisa adalci, ya kamata ya bi dokoki na demokuraɗiyya, ya yi wa demokuraɗiyya adalci, ya amince da wannan sakamakon zaɓe domin zaman lafiyar ƙasar Kenya baki ɗaya, da fatan zai yi wannan domin demokuraɗiyya ta haɓaka da ginu a ƙasashenmu na Afirka. Na gode ne magana Aminu Mishayi na garin Gabace da kalmar kuma ta dalilin da ta tarayyar Najeriya biya na ƙasa.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
To a takaice, wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin ƙasar Burkina Faso, suka kashe mutane 17 tare kuma da raunata wasu 8. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya faɗi yau Litinin cewa harin wanda aka kai wurin cin abincin Aziz Istanbul da ke Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Magoya bayan shugaban ‘yan adawar Kenya Raila Odinga aƙalla wajen 1,000 ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi, babban birnin ƙasar, a jiya Lahadi don sauraren jawabinsa bayan galabar da abokin karawarsa Uhuru Kenyatta ya yi kansa a zafaffen zaben shugaban ƙasa da aka yi kwanan nan. Mai bayar da shawara kan tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifikon farar fata a Charlottesville a jihar Virginia ya cimma abin da za a kira shi ta'addanci. A wata hira da gidan talabijin na ABC, HR McMaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cincirin da masu zanga-zanga kishiyar dayar a ranar Asabar, inda har Hita Maya yar shekaru 32 da haihuwa ta mutu a matsayin abin da za a kira shi ta'addanci.
To ma da Allah gaishe ka. Da ku Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ilimin garkuwar dan Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Ibrahim ka almasai Garba da tayani gabatar da shirin da ci Bashiru Diyodo ne da kuma da aka gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da ta riga masa, annan ne sahabu Imam Ali zan da aka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.